نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن شيني درسين قوم شابيوه وأن دام قباتر إن شاء الله درسين قوم شابيوه أكل لتات الأدب المفرد لتات الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأن دا يرسول هجران دا شكرة دا ريبيو لهم سند شداء شكرون الإمام البخاري ربوان صدى دنيا أيو دبو دا دليدي دا تمانين رحمه الله تعالى موانا درس ياكم شبابي نأربا إندا أخو زوابابي نأربا إندا تقوز ينا كرنت دموتي و أنا سام الله دا أدليل ربو إيالي دا يارا أنا سام الله دا a dalilin riƙon iyali da kuma riƙon yara wato ciyar da iyali da kuma ciyar da yara abu ne wanda ke da falala a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka yawan iyalanka yawan ladanka a sunnar manzon Allah amma fa idan ka kiyaye ka'ida za mu ci gaba daga kan hadisi na 82 haddathana haywatu bin shuraihin قال حدثنا بقية بن الوليد الكلائي بقية سنن مالمي don haka yasa ko ba a saka sunan mahaifinsa ba ana tamanin kasan kowaye yana cikin almajiran al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala بقية بن الوليد الكلائي عن بهير بن سعد الصهولي عن خالد بن معدان الكلائي عن المقدام بن معدي كاربا المقدام صحابي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المقدام بن معدي كاربا يا جمزا الله ينشيوا ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة أبند كتير مرنك تشيوا نعب صدقة نقريكا وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة أبين دك تشير ديارنك صدقة نغريك وما أطعمت زوجتك وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة أبين دك تشير دماترك تشيما صدقة نغريك وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة كما أبين دك تشير دميمك هدما ميمك هدما wanda ke ma hidima a gida idan ka ciyar da shi shi ma sadaka ne gare ka wannan hadisin yana cikin riwaya ta al-Imam Ahmad yana al-Musnad babu shakka hadisin ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 453, da kuma sahihul jami'i sagir, hadisi na 2535. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi ne saboda me? Don ya tabbatar maka cewa riƙon iyali ba aikin banza bane, shi aure ba aikin banza bane, riƙon yara yana da falala a sunnar manzon Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ciyar da kanka, shi ma sadaka ne saboda gatar musulmi a wajen Allah, saboda shi musulmi yana da gata, saboda tsananin gatansa ka ɗau kuɗi ka ciyar da kanka sai Allah ya ce wa mala'iku ku rubuta masa lada. Manzon Allah ya ce ka ciyar da yaranka, shi ma sadaka ne gare ka, ka ciyar da matarka, sadaka ce gare ka, ka ciyar da mai maka hidima, shi ma sadaka ne gare ka. Yana da kyau idan kana da masu maka aiki a gida, kar ka kyale albashi ne kadai ke hada tsakaninku, ba ma masu maka aiki ba, ko da a ce wasu ne suka zo gidanka za su ma wani gyara, kafinta, mason, duk da cewa akwai tsadar da kuka yi na kudin da zaka biya su ladan aiki, ga yawo matarka ta sa musu abinci domin sadaka ne, inji manzon Allah. Allah ya sa mu gane. Akwai hadisai da dama, ba wai wannan hadisin kadai ne yake nuna falalan ciyar da iyali ba, akwai hadisai da dama babu shakka. Daga cikin su akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in, shi musulmi ana bashi lada duk wani abu da ya aikata. Musulmi baya aikin banza, inji manzon Allah, musulmi baya aikin banza, sai dai idan abin da ya aikata ya saba ma ka'ida, amma duk abin da ka aikata inda ya tabbata akan ka'ida kana samun lada. Innal muslima yu'jaru fi kulli shay'in, shi musulmi ana bashi lada dukkan komai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta fi luqmati yarfa'uha ila fihi, loma in ya dauko daga cikin kwano zai kai bakinsa kafin ya sa a baki mala'ika ya rubuta masa lada, inji annabi Muhammad. Hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 3986. Ka ciyar da kanka a rubuta maka lada. Kuma akwai hadisin Sa'ad, har yanzu wannan hadisin yana sahihul Bukhari da kuma sahihul Muslim, yana da tsawo, wanda a ƙarshensa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Sa'ad bin Abi Waqqas innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah, ba za ka taɓa ɗawainiyar dukiya ba wacce kake fatan ka samu yardan Allah a dalilinta, illa ujirta alaiha, face an baka lada a kai. Duk ɗawainiya ta dukiya in dai ka yi da nufin ka kusanci Allah, to Allah zai baka lada. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atika, har ma abin da ka sa a bakin matarka, wato abincin da ka ciyar da iyali, kana samun lada a kansa. Kuma akwai hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari, riwaya ta Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anfaqa al-mar'u ala nafsihi, duk abin da mutum ya batar maransa ya kashe domin hidimar ransa, wa waladihi da ƴaƴansa, wa ahlihi da matarsa, wa zirahimihi da wanda ke da zumunci da shi, fa huwa lahu sadaqa, sadaka ce gare shi. Hadisin riwaya ce ta al-Imam at-Tabrani fi kitabihi al-Awsat, yana sahihu at-Targhib, hadisi na 1960. Kuma akwai riwaya ta Abu Umama al-Bahili, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma anfaqa ala nafsihi nafaqatan yasta'ifu biha, babu wata ɗawainiyar da musulmi zai maransa saboda ya tsare mutuncinsa, ya tsare mutuncinsa. Duk ɗawainiyar da kai na dukiya kana ƙoƙari saboda ka samu kuɗi ka sai kayan da zaka sa hanyar halal, kana ƙoƙari saboda ka samu dukiyar da zaka ciyar da kanka ko iyali, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahiya lahu sadaka, wannan sadaka ce gare shi. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma anfaqa ala imra'atihi wa waladihi wa ahli baitihi, duk abin da mutum ya batar na kuɗi ga matarsa ko ƴaƴansa ko waɗanda ke zama a gidansa ko da ba ƴaƴan shi bane, fahiya lahu sadaka, duka sadaka ce gare shi. Hadisin riwaya ta al-Imam at-Tabrani tana sahihu at-Targhib, hadisi na 1957. Akwai hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah, a dauki su ne a bayar saboda hanyar Allah, kamar ginin masallaci, ginin makaranta. Dinarun anfaqtahu fi raqaba, ka dauki wani su ne saboda ka yanta bawa, akwai wani yana cikin bauta, ka taimaka ya samu yanci. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, ka dauki wani su ne ka ba ma talaka sadaka. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, ka dauki su ne guda don hidimar iyali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera abubuwa hudu, wannan saboda taimakon addini, wannan sulan saboda yantar da bawa, wannan sule saboda sadaka ga talaka, wannan sule saboda hidimar iyali. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'zamuha ajran, wanda yafi su girman lada, alladhi anfaqtahu ala ahlika, shine wanda ka batar don hidimar iyalinka. Kashe duk kudin da zaka kashe don ginin masallaci, makaranta, wanda ka batar don hidimar iyalinka yafi lada. Allah ya sa mu gane. Hadisin yana musnad al-Imam Ahmad, yana ma sahih Muslim, hadisi 994. Sannan akwai hadisin Sauban, hadisin Sauban yana sahih Muslim, hadisi 994, suna wuri guda da hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajulu sulan da yafi daraja, wato dukiyar da tafi daraja wacce mutum yake batarwa. Dinarun yunfiquhu ala iyali, ita ce dukiyar da mutum ya batar saboda hidimar iyalinsa. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga ya gama magana. Kudin da zaka batar da shi ka samu lada mafi girma, wato ita ce hidimar da kai wa iyalinka. Inji manzon Allah, wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah, wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah, wanda ke bin bayan su shine dukiyar da aka dauka saboda hidimar addinin Allah, dukiyar da aka dauka saboda hidimar addinin Allah. Shi yasa Abu Qilaba, Abu Qilaba wanda ya rawaito hadisin nan, wani tabi'i sunansa Abdullah bin Zaid Abu Qilaba, shi ya rawaito hadisin nan daga Sauban, bayan ya karanta wa mutane hadisin Sauban sai ya ce ku lura da kyau, bada'a bil iyali, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara magana ne da iyali kafin ayi magana akan hijimar addinin Allah. Sun bakala Abu Qilaba, sannan sai ya ce wa ayyu rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyali sigari, waye wanda yafi samun lada mafi girma a duniya fiye da wanda ya dauki dukiyarsa saboda hidimar yara kanana. Yu'iffuhumullah, Allah ya tsare rayuwar waɗannan yara saboda shi. Wa yanfa'uhumullah, Allah ya amfanar da waɗannan yara a dalilin hidimar da babansu ya musu. Wa yughnihim, Allah ya wadatar da waɗannan yara ta hanyar mahaifinsu. In ji wannan malami, Allah ya ƙara masa rahama. To amma akwai sharadi, kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya faɗa, domin akwai hadisin Abu Mas'ud al-Ansari wanda shi ma ya rawaito yana magana akan falalan hidimar iyali. Wannan hadisin shi ya tabbatar mana akwai sharadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innar rajula idza anfaqa ala ahlihi nafaqa, shi mutum idan yayi wa iyalinsa wata hidima sai ya ce wa huwa yahtasibuha, amma fa yana fatan ya samu lada. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan shine sharadi, yana fatan ya samu lada. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kanat lahu sadaqa, a wannan lokaci hidimar da ya gabatar tana zama sadaka gare shi. Don haka kalma ta al-ihtisab shine talabul ajri, sharadin ka samu lada saboda ka ciyar da kanka, saboda ka ciyar da iyali, ka ciyar da yara, ka taimaka ma wasu bayin Allah, sharadin sa sai kai fatan ka samu lada. Wannan hadisin yana sahihu Bukhari, sahihu Muslim, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i. Don haka al-Imam Nawawi a sharhin hadisin, hadisin Abu Mas'ud al-Ansari yace fihi bayanu anna al-murad bi sadaqa wa nafqati al-mutlaqa fi baqi al-ahadith. Wannan hadisi na Abu Mas'ud al-Ansari shi ya tabbatar mana sauran hadisai da muka karanta na sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda suke magana akan falalan hidimar iyali. akwai sharadi akai. Sharadin shine idah ta sabaha, idan yayi fatan ya samu lada, shine al-ihtisab, wa ma'anahu arada biha wajha Allah ta'ala. Duk abinda zaka yi ka rika kulla niyyar ibada, wannan shine ka'ida. Karka dauka ai kana yi ne saboda al'ada, la, ka rika yin duk abinda zaka aikata na hidima da tunanin wannan ibada ce, shikenan Allah sai ya rubuta maka lada. Don haka fala yadkhulu fihi man anfaqaha zahila, wanda yake fane ga iyalinsa babu wannan tunanin na cewa ibada ce yake, na cewa zai iya samun lada akai. Al-Imam an-Nawawi yace bashi da lada duk zaman da yayi da matarsa, tunda bai taba tunanin ibada yake ba, bai fatan ya samu lada bisa la'akari da sharadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, bashi da lada akai. Allah ya sa mu gani. Don haka yasa yace wa tariquhu fil ihtisab an yatadhakkar, yanda ake fatan a samu lada shine duk sa'ilin da zaka yi wani abu ka ruka tuna cewa annahu yajibu alaihil infaqu ala zawja, lokacin da zaka je yin cefane ka rika tunanin wajibi ne wanda Allah ya dora maka ka ciyar da matan nan, ka rika tunanin wajibi ne wanda Allah ya dora maka ka kula da yaran nan, wato ka rika gabatar da tunanin cewa ibada ce kake, ba wai al'ada ba, ibada ce kake rikon matarka da rikon yaranka. Idan kana wannan tunani kana samun lada akai. Idan kuma ta hanyar dawainiyar da ba wajiba bace, kamar misali sadaka ko taimakon masallaci, makaranta da sauransu, ya zama a zuciyarka akwai tunanin kana fatan ka samu lada saboda Allah ne ya umarni a yi hidimar addininsa, saboda haka wannan abin da kake kana da fatan ka samu lada akai. Kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa, haka dukkan malamai suka yi magana cewa hidimar iyali tana samar wa mutum lada, amma sharadinsa idan bai yi haram wajen ciyar da iyalin ko hidima gare su ba. Na biyu, idan ya yi fatan ya samu ladan Allah tabaraka wa ta'ala. Daga cikin waɗannan malamai akwai Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin sa Uddatus Sabiri a mujalladi na farko shafi na 213. To, bayanin ladan da ake samu saboda ɗawainiyar iyali shi ya kai mu ga babi na gaba, shine babi na 44. Babu man kariha an yatamanna mautal banati, babin da ke bayani akan wanda ya kyamaci a yi fatan mutuwan yara mata. Wato wannan babi yana magana ne akan ana kyamar mutum ya rika fatan ‘ya’yansa mata ina ma sun mutu, ka rika fatan ina ma a ce waɗannan yara mata da aka tara maka sun mutu saboda kana fatan ka samu yara maza, ina hukuncin wannan a addinin Allah. Saboda haka sai ya kawo hadisi na 83. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن مهدي سنن عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن عثمان بن الحارث ابو الروائي عن ابن عمر ان رجلا كان عنده ابو الروائي ينبذ الاغاني يجي عبد الله بن عمر yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Anna rajulan kana indahu, akwai wani mutum da ya kasance yana tare da Abdullah bin Umar. Walahu banatu, shi wannan mutum yana da yara mata. Fatamanna mautahunna, sai mutumin yana fatan ina ma yaran nan sun mutu. Mutumin yana tare da sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya masa arziki ya bashi ‘ya’ya mata, yana fatan ina ma a ce yara matan nan sun mutu. Ka san akwai wanda bai son ya haifi ‘ya’ya mata, sai dai maza. Faghadiba ibn Umar, sai Abdullahi dan Umar ya fusata. Faqala, sai ya ce anta tarzuquhunna, shin kai ne kake azurta su? Inji Abdullahi dan Umar, kai ne kake azurta su da kake fatan su mutu? Wato wannan hadisi duk da cewa yana da isnadi mai rauni, amma ma'anarsa tana da inganci. Me ye dalilin da yasa Abdullahi bin Umar ya fusata? Wani mutum yana tare da shi yake fatan ina ma a ce ‘ya’yansa mata waɗanda Allah ya bashi, ina ma a ce waɗannan yara sun mutu. Abdullahi bin Umar ya fusata. Na farko, Abdullahi bin Umar ya fusata ne saboda shi wannan mutumin yana hana ma kansa samun ladan riƙon yara. domin ba a cewa za a baka lada saboda ka rike yara maza kawai, har da yara mata. Wanda bai son rikon yara kaga bai son kenan ya samu lada na hidimar iyali. Sannan wannan yana mana ishara ga matsala ta kamar yadda Abdullah bin Umar yake tambaya, anta tarzuquhunna, shin kai ne kake azurta su? Kaga wannan yana gwada cewa idan Allah ya baka arzikin yara, karka dauka kai ne kake azurta su, la ba kai bane, ba kai bane. Don haka wannan ya kai mu ga matsala ta dakatar da haihuwa, wanda mutane da yawa sun rafkalo akanta. Abinda yasa Abdullah bin Umar ya fusata, sai ya ba tambaya, shin kai ne kake azurta yaran nan? Kaga yaran sa ne, na'am, yana iya cewa ni nake azurta su, amma a fahimtar sa, a aqida fa ya saba ma sunnar manzon Allah. Don haka mutumin da zai dakatar da haihuwa, babu shakka ya aikata wani abu mai girman gaske. Dakatar da haihuwa, matsala ta haihuwa, matsala ce ta aqida. Yana da kyau mu san da wannan. Me yasa muka ce matsala ta aqida? Abinda ake nufi da matsalar aqida, matsala ce da take taba imaninka kai tsaye. Matsalar dakatar da haihuwa matsala ce da take taba imanin musulmi kai tsaye. Idan ka dakatar da haihuwa, babu shakka akwai naƙasar tauhidi a tare da kai. Naƙasar tauhidi naƙasa ce ta aqida. Idan aka ce tauhidin bawa ya naƙasa, to babu shakka imaninsa ya rabu, kaga kenan aqidarsa ta samu naƙasu. Domin bai yarda da cikakken abin da ya zo cikin alƙur'ani ba, kenan akwai ayoyin alƙur'ani waɗanda baka yarda da su ba. Kana nan musulmi, na'am, ta yiwu a rashin sani ya sa kake aikata wannan, amma babu shakka duk mutumin da zai dakatar da haihuwa, to akwai da kasar tauhidi tare da shi. Domin idan ka tattaro wasu ayoyi na alƙur'ani, kamar misali a suratul Isra'i aya ta 31, kamar yadda Abdullah bin Umar ya fusata saboda wannan mutumin yana fatan ƴaƴansa mata su rasu, yana cewa anta tarzuquhunna, Allah madaukake ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi, kada ku kashe yaranku saboda tsoron wahalar rayuwa, saboda tsoron talauci, saboda tsoron hidimansu. Me Allah ya faɗa nan? Ba wai wannan umarni na Allah shine muhimmi ba, la, abinda yazo gabansa, nahnu narzuquhum wa iyyakum, mu muke azurta yaran da ku kanku. Wannan shine dalilin da yasa Abdullah ibn Umar yake masa tambaya, anta tarzuquhun, shin kai ne kake azurta su? To nan kaga Allah yace nahnu, mu muke azurta su da ku, mu muke azurta yaran da ku. Kuma Allah madaukaki a ƙarshe ce inna qatlahum kana khit'an kabira, kashe yaran nan ba karamin ganganci bane mai girman gaske. Wato kaga kenan matsala ce take da girma, dan baka cewa kuskure, al-khit'u ba kuskure bane, ganganci shi ake kira al-khit'u. Domin idan ka kashe yara koko kisan bayyana kenan, kisan boye shine ka dakatar da haihuwa, kaga ba su ma zo ba kafin ma a ce an dau matakin kashe su, ka dakatar kar ma su zo duniya. Haza su uzannin billahi azza wa jalla, wannan mugun zato ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kana zaton idan ka haifi yaran nan Allah ba zai iya ci da su ba, idan ka yarda Allah shi ke ciyar da su, ga abin da ya faɗa, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Idan ka dakatar da zuwansu, me kake nufi? Baka gaskanta cewar Allah zai iya azurta su ba. Gashi ya faɗa cikin alƙur'ani, mu muke azurta su da ku, sai ka ce a'a, akwai alamar waɗannan za su wahala, gwamma a dakatar da zuwansu. Allah ya sa mun gane. Sannan misali aya ta 58 ta suratu Zariyat ce, inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin, Allah shi ne mai yawan azurtawa. Wato abin nufi, duk duniya ba mai ma wani arziki in ba Allah ba. Duk tanadin da kai ma yaronka aikin banza ne, wallahi Allah ke yin arziki ga bawa. Don haka idan ka ce bari mu tsara rayuwa saboda yaro kar ya wahala, ya kamata a tsara, idan yara hudu ne, wannan yaro kaga a lissafi na inda za a ajiye mar miliyan 10, zai samu gama primary, ya kai ga secondary, ya kai ga jami'a, ya kai ga kaza. Tsara rayuwa nan ma naƙasa ce ta tauhidi gare ka. Allah ya yi mana tambaya a cikin suratul Zukhruf aya ta 32. Ahum yaqsimuna rahmata rabbika, shin su mutane suke rabon arzikin Allah? Me yace gaba? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum, mu muka rarraba abincin su fil hayatid dunya, anan rayuwar ta duniya ba ma sai an je lahira ba. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un bal a'am min zalika. Suratu Hud, Allah yace ba ma mutane ba, wa ma min dabbatin fil ardi, babu wata dabba da take kan doron kasa illa ala Allahi rizquha, face abincin wannan dabba aikin Allah ne, arzikin wannan dabba aikin Allah ne. Kuma yace mana wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, Allah ya san matabbacin wannan rai a lokacin da take cikin mahaifa, ya san ma'azar wannan rai a lokacin da take kashin bayan mahaifi, lokacin da mutum yake cikin halittar maniyyi a kashin bayan mahaifinsa, Allah ya sani, lokacin da maniyyin ya fito ya fada mahaifan mahaifiyarsa, Allah ya sani, kafin ma ya zo duniya, inji Allah subhanahu wataala, yace kullun fi kitabin mubin, kowanne yana cikin littafi mai bayani tuntun an gama. In ka dubi tafsirin Ibn Kathir, al-Imam Mujahid haka ya fassara, yana cewa mustaqarraha fi rahimi wa mustawda'aha fi sulbi, Allah ya san matabbacin rai tun bai ma zo duniya ba, tun lokacin da mutum yake kashin bayan mahaifinsa, Allah ya san gurin da yake ajiye, ya san lokacin da aka dauko shi aka sa a mahaifar jatumarsa, Allah ya san. Bayan Ibn Kathir ya kawo fassaran al-Imam Mujahid, sai ya ce wa kadha ruwiya an Ibn Abbas, haka aka samu fassaran Abdullah ibn Abbas, al-Imam Al-Bukhari wa jama'a da malamai da yawa daga cikin salafus salih. Saboda haka wanda ya dakatar da haihuwa, ta ya za a yi ya fassara waɗannan ayoyi da muka karanta? Don haka yasa lazim akwai na kasar tauhidi ga wanda ke da wannan tunani, wanda ƙarshe idan kana cewa idan aka dinga haihuwa za a waye gari, ƙasar za ta cika ko ina ya matsi ya makare, ba za a samu ma inda mutum zai sa kafansa ba, to nan ma kuma na ƙasa ce ga tauhidi. Me dalili? Saboda ka ce Allah ya gafalta bai ma san halittar da yake ba. Kuma Allah madaukaki ya faɗa a suratul mu'minuna aya ta 17, wa ma kunna anil khalqi ghafilin, ba mu kasance gafalallu game da halitta ba, wallahi duk halittar da Allah yake a rubuce take. Saboda haka yasa kaga aka tsara kasashe daban-daban, kabilu daban-daban, yare daban-daban, wanda duk ilimin malaman duniya a yau, ina maka kalubale a tara profesoshi na duniya duka a yau su haɗu don su tsara yare ɗaya a duniya ba za su iya ba. Idan ka ɗauka yanzu an ci gaba, yanzu ilimi ya ci gaba, to a tsara yare guda kurum wallahi ba su iya ba. Saboda waye ke da wannan iko? Allah ne. Allah shi ya ga dama ya halicce ka a cikin Hausawa, sai hito da kai a kan. Allah ya ga dama ya halicce ka cikin Filani, ya fito da kai wani yanki. Allah ya ga dama ya fito da kai Balarabe, ya aje ka wani guri. Wallahi da za ka ɗauke Balarabe ka kawo shi nan ba zai iya zama ba. Ka ɗauke Bahaushe ka kai shi Saudiya ya zauna, zaman a takure yake. In ka sa babban riga a wani garin, wallahi jama'a kallonka za su ce wannan ko dai mahaukaci ne. Amma a ƙasan kai ne wanda kai ado mafi kyau ko? Wannan ƙasar ku ce, nan ƙasan ana ganin kai ga wani wahalalle mutum ya sa kaya kilo kusan 5 a jikinsa, ba ya jin nauyi ne? Bare kuma a ce ya haɗu da mai rawani irin na hakiman Arewa, babu shakka yara za su bi shi da jifa saboda sun ga taɓaɓɓe. Wannan tsari ne na Allah, ya tsara mu, ya ware mu ƙasashe, ya aje mu ko'ina. Ka ce Allah bai san abin da yake ba? Ka ce yanzu jama'ar za su yi yawa su fi ƙarfin kulawan Allah? Kuma Allah madaukake faɗa mana a suratul Qamar aya ta 49, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, komi ka gani mun halicce shi daidai gwargwado, akwai kimarsa wanda Allah ya sani. Don haka mutane ba su yin yawa ga Allah la, to akwai wanda zai zo duniya ba Allah ya tsara halittarsa ba? Babu wanda ke zuwa da tsarin halittar wani. Shi yasa zaka ga in yara 30 ka haifa a duniya, kowane yaro zai zo da kamansa daban. Wallahi me yake gwada maka? Ba kai kake ba, wani yake tsarawa ya turo gashi ka samu 30 amma kowane da kaman sa yazo duniya kaman sa daban saboda ka tsare rayuwar sa ma daban kuma halin sa daban lokacin ma da zai mutu kuma daban ne wanda tuntuni Allah madaukaki ya riga ya tsara tun ma kafin ya halicci duniya a suratu fussilat yana cewa waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha Allah ya gama komi yasa albarka ma duniya ya tsara abincin da za a ci fi arba'ati ayyamin sawa'al lisa'ili Allah ka kara mana tauhidi don haka yasa aka samu sahabban annabi Muhammad da yawan gaske akwai sayyidina Ali bin Abi Talib akwai Aisha Allah ya kara mata yarda akwai Abu Huraira akwai Abu Umamah al-Bahili akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar akwai Abdullah bin Abbas akwai Ma'qal bin Yasar akwai Anas bin Malik Iyab bin Ghanam al-Ash'ari akwai Muawiya bin Haida al-Qushairi wadannan sahabban gaba ɗayan su kaga ba ɗaya ba ba biyu ba ko sun tabbatar annabi Muhammad ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikum al-anbiya a yawm al-qiyama wadannan sahabban gaba ɗaya sun ce manzon Allah ya ce masa sahabbai ku aure mata masu haihuwa don ina son a kiyama in yi alfaharin yawan al'umma ta ga annabawan Allah wato ashe da a ce yawan haihuwa aibu ne manzon Allah zai ce to ku takaita fa zuwa biyu ko hudu ko bai faɗa ba tazawwajul wadudal waluda manzon Allah ya ce ku je ku aure ku haihu in ji annabi Muhammad hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 2383 da sahihul jami'i saghir hadisi na 2940 don haka yasa duk wani malamin sunna ya tabbatar da cewa haramun ne a dakatar da haihuwa duk wani malamin sunna domin idan ka dakatar da haihuwa to ka shiga matsalan aqida matsalar aqida tana da girma saboda ita ce ke sa mutun ya samu na kasan tauhidi kuwa yana iya kai mutun ga shirka Allah ya sa mu gane babu malami na sunna wanda zai tabbatar maka dakatar da haihuwa ya dace da tsarin musulunci amma akwai tsarin dakatarwa na musulunci wanda ya yarda da shi zaka ce wanne ne na'am shari'a ta ce ma sunna ne ka auri mata daya sunna ne wannan shine kadai ka kara ya wuce daya Allah bai baka dama ba sai akan sharuɗa guda biyu don haka yasa ya fara magana a suratul nisa'i fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida dayan nan an ce kai to dayan nan kar a dakatar da haihuwar ta taitai tayi wa Allah ya bata damar ta haifi yara 11 to alhamdulillah Allah ya musu albarka kai da baka son ma yara da yawa ba mamaki inda a ce an dakatar da haihuwa din kai da ba a haife ka ba dan ba mamaki a gidanku kai ne na 10 ka kyale guda ta haihu iya haihu wanta Allah ya musu albarka naka kenan yaya za su rayu wannan ba aikin ka bane wannan ba aikin ka bane aikin Allah ne amma ya wuce mata daya wannan ba sunnar manzon Allah bane akwai sharadi mai karfin sha'awa wanda mata daya ba ta wadatar da shi wanda zai iya tsara adalci abinda Allah ya faɗa kenan ka duba a sharhul mumti mujallad nabiyar shafin 168 matukar babu sharuɗa biyun nan ka saba ma sunnar manzon Allah domin akwai mutane da dama waɗanda za su tara mata hudu ga ka'idar Allah sun ketara shi Allah abin da ya magana shi ne matukar babu adalci to tsaya ga guda adalcin nan ya kunshi abubuwa da dama ciyar da ita sutura wurin zama ɗawainiyar addini tarbiya duk wannan adalci ne ya zama baka iyawa amma za ka iya tsaidawa akan mata guda wannan ita ce sunna to ketare gudan nan wannan ba sunnar manzon Allah ba sai wanda ke da hali malamai suna cewa babu ma kyau gare ka ka kara mata idan dai baka da halin da za ka tsare su amma mata guda sunnar manzon Allah ce kar a dakatar da haihuwar ta kaga kenan ka tsara haihuwa misali dan da baka auri mata biyu ba bare a ce yaran sun kai 20 ko guda ɗayan nan ka rike ka dace da sunnar annabi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ishara a cikin alqur'ani ya mana ishara da cewa yawa da kuke gani yana cikin ni'imar Allah idan muka yi ta haihuwa muka yawaita da kuke gani ni'ima ce ta Allah ya tabbatar mana a cikin alqur'ani babu shakka suratul a'raf aya ta 86 inda yake magana annabi Shu'aibu yake gaya wa mutanansa daga cikin ni'imar Allah da ya mutanansa annabi Shu'aibu yana tunatar da su yace wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum ku tuna mana jama'a ta da fa ku yan kadan ne Allah ya yawaita ku ashe kun ga yawa ni'ima ce yawa tana cikin ni'imomin Allah don haka yasa annabin Allah yake tunatar da mutanansa akai kuma babu shakka duk al'ummar da aka ce tana da yawa ita take da karfi jama'ar da ke da yawa suke da karfi kuma kafirai ma sun san haka don haka yasa hatta siyasar sun gina ta ne akan wannan manufa ana cewa majority carry the vote wadanda ke da yawa suke diban kuri'a ko masu yawa suke diban kuri'a don haka yawa ni'ima ce ta Allah in ba dan yawa ba a ƴan kwanaki sai a gama da al'umma a kwanaki kadan idan an tashi mugu in ya tashi yana iya karkare al'umma gaba dayanta amma saboda yawan al'ummar annabi Muhammad idan ka taba musulmin gabas na yamma bai ma san ana kashewa ba saboda yawan al'umma kuma idan ka kashe wanda zaka kashe ka ba mu shekara 10 za mu cike gibi da ikon Allah saboda haka yawa ni'ima ce ta Allah in ba dan yawa ba wallahi sai a gama da mu a lokaci guda kafirai sun riga sun sani tuntuni don haka yasa babban tsoron da kafirai suke game da rayuwar musulmi shine yawa billahi lazim babban tsoron da kafiri yake wa musulmi shine yawan yanzu kai an ribace hankalinka aka ce ma karka haihu saboda tsoron yawan da muke da shi wanda ya fara wannan tunani wani malami ne mutumin Jamus ana kiransa Paul Schmidt shi ya fara wannan tunani game da hadarin da duniya take fuskanta ta sashin musulmai ya rubuta littafi kuma da larabci sunansa al-Islam quwwatul gadi al-alamiya musulunci shine karfin gobe akan duniya baki dayanta wannan bature bajamusi ya rubuta littafi akai ya rubuta littafin a 1939 kaga shekara 76 da suka wuce kenan a cikin littafin akwai shi yana nan ana samu a cikin littafin yayi bayanin hadari wanda duniya take fuskanta mafi karfi shine ta wajen musulmi dalili saboda babu al'ummar da take hayayyafa irin ta musulmai kuma kowa ya sani babu mai karfi sai mai yawa ya faɗa a littafin kowa ya sani babu mai karfi sai mai yawa to sai ya ƙara da cewa kuma Allah ya fitar da arzikin mai a ƙasashensu idan aka waye gare musulmai su suka fi yawa a duniya sannan kuma suna da karfin tattalin arziki to babu shakka babu wani mai karfi a duniya da zai iya ja da su yayi ma kasashen turai ishara da wannan wanda shi ma kansa ya dauko bayanin sa ne daga wajen wani bafaranshi akwai wani bafaranshi da ake kiransa Gustave Le Bon social psychologist ana ce masa Gustave Le Bon wani mutumin France ya rubuta littafi Civilization of the Arabs littafin yana da shafi ya kai 600 kuma littafin shi ma ana samun sa ya kai shafi 600 da farko littafin ya fito a 1884 kaga shekara 131 da ta wuce kenan a wannan littafin shi wannan bafaranshi ya dauko tarihin bayyanar annabi Muhammad farkon bayyanar manzon Allah da yanda aka samu mulkin khulafa'ur rashidin da yanda aka kai ga daula ta banu umayya har aka zo ga daula ta banu abbas ya dauko tarihi har zuwa zamanin da muke ciki ya bayyana abubuwan mamaki da aka samu a duniya ta hanyar shugabancin musulmai lokacin da musulmai ke da karfi ya bayyana cigaban da duniya ta samu a dalilin haka ya bayyana irin tsarin musulunci na tafiyar da mulki a cikin littafin sannan ya bayyana inda muke da gazawa da inda muke iya zama barazana ga duniya yace babban barazanar musulmi ga duniya a yau ba sauran matakai da musulman farko suka dauka bane la haihuwan nan shine matsala gare su wannan bafaranshi ya rubuta wannan a littafin sa ya rasu a 1931 kaga shekara 84 kenan da suka wuce bayan ya rubuta wannan littafi sannan shi Paul Schmidt wannan bajamuse ya rubuta nasa littafi ya ce to idan da ana tunanin barazanar ta yawan haihuwan musulmi ne to yanzu barazanar ta karu don kuwa mai ya fito a kasashen duniyar musulmai kuma babu abin da ke samar wa ƙasa dukiya irin fiton irin wato arzikin mai saboda haka yanzu ka ƙara da yawan musulmai da kuma arzikin da suke da shi babu shakka babban barazana ne ga duniya daga lokacin suka haɗa kai suke tsara mugunta ga ƙasashen don haka inda duk ka duba aka ce ma rigima tana aukuwa zaka samu ƙasar musulmi don wannan manufa da suka ɗauka daga waɗannan bayanai na malamansu don su ba su ɗaukan magana da sauki saboda haka ake tsara abubuwa da dama na mugunta gare mu wayan kuruna wayan kurullahu wallahu khairul makirin al-imam al-bukhari ya gabatar da hadisi waɗanda suke nuna falala da kuma albarkan riƙon yara sai ya kawo babi na gaba wannan babi yana magana kuma game da hadarin tsananin son yara kaga ya muka magana game da albarkan haihuwa to sannan kuma ga magana game da hadarin haihuwa din babi na 45 al-waladu mabkhalatun majbala yaro yana saka tsoro yana saka rowa kuma yaro yana saka tsoro wato yana nufin cewa yara suna da tasiri wajen rayuwar iyayensu duk sa'ilin da ya zama mutum Allah ya masa arziki ya ba shi haihuwa to waɗannan yara hidimarsu tana iya raba shi da ayyuka na addini masu falala saboda kokarin hidima ga waɗannan yara asali al-imam al-bukhari ya ciro wannan daga wani hadisi ne amma bai kawo hadisin ba wannan shi yake gwada da ilimin al-imam al-bukhari Allah madaukake masa rahama malami ne masani babu shakka wato waɗannan kalmomi guda biyu ya ciro su ne daga wani hadisi akwai wani hadisin da al-imam tirmidhi ya ruwaito daga hawlatu bintu hakim ta bada labari hawla bintu hakim qalat tace kharaja rasulullahi zata yawmi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidansa wa huwa muhtabinun ahadda ibnai ibnatihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rungume da ɗaya daga cikin yara biyu na ƴarsa Fatima Allah ya kara mata yarda. Hasan tana da yara Al-Hasan da kuma Al-Husayn. To ɗaya daga cikin su ita Khawla bata faɗi waye ba. Amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gidansa yana rungume da ɗaya daga cikin su ko dai Al-Hasan ko Al-Husayn. Lokacin da ya fito sai yake ce masa sahabbai innakum latubakhiluna watujabbinuna watujahiluna wa innakum lamirahanillah yana ishara ga waɗannan yara yana cewa lalle ku waɗannan yara kukan sa mutun yayi rowa kukan sa mutun yaji tsoro kukan sa mutun ya zama jahili annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada yana rike da yaron sa wato jikan sa yana fada yana cewa su yara sukan sa wa mahaifinsu tsoro sukan sa wa mahaifinsu rowa sukan sa wa mahaifinsu jahilci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innakum lamirahanillah kuma ku yara kuna cikin arzikin Allah ku yara kuna cikin arzikin Allah amma kuna da naku aibu wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara ne ga sahabbai yana magana da Al-Hasan yana rike da yaro yana mar magana amma yaro ai ba zai ji maganan ba ishara ake ga mai hankali da ke zaune ya ji ko ya riƙe yaro ya fito da shi daga gida kaga ya nuna son yaron yasa ya riƙo shi ya kasa barin sa a cikin gida saboda tsananin son jikansa yana riƙe da shi ya fito waje wajen sahabbansa ya kasa aje yaron a gida to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tarar da sahabbansa sai yake ma yaron magana amma yaron ai ba zai ji ba to me ake nufi waɗanda ke zaune ake magana da su kamar ishara ne ga mai hankali yana cewa lalle ku yaran nan kukan sa rowa kukan sa tsoro kukan sa jahilci kuma gashi ku arzikin Allah ne manzo Allah yana faɗin haka kaga sahabbai suna ji saboda haka sahabbai suka gane cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine abubuwa guda uku yara suna sawa yara suna sa mahaifinsu ya zama marowaci yara sukan sa mahaifinsu ya zama matsoraci yara sukan sa mahaifinsu ya zama jahili inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi taya za a yi mahaifi ya zama jahili. Malamai suka ce eh kwarai, saboda ka haifi yaran da ka fita da safe, ina za ka kasuwa, ba ka dawowa sai yamma, lish ba ka da lokacin zuwa ko da masallaci ne ka zauna ka ji darasi. La, ka dawo gida ka gaji, gobe ka tashi tafiya kasuwa, har a wayi gari shekara 50-60 sun kare, ba ka iya fassara Fatiha ba. Ko ba wai haram kake ba, me kake ta kokari? Kana ta kokarin hidimar iyali. Ya za a yi ka sama ma yaran nan abin da za su ci? Ya za a yi ka sama ma yaran nan suturar da za su sa? Ya za a yi ka sama musu kudin makaranta? Ya za a yi ka kula da lafiyansu? Ya za a yi ka sama musu gidan da za su zauna? To shi yasa ka kasa zaune, kullum kana tafiya neman sana'a ko ko kasuwancinka don ɗawainiyar waɗannan yara. Har a wayi gari ka zama jahili, ba ka da lokacin neman ilimi, in ji manzon Allah. Allah ya sa mun gane. Yaya yara suke sa mutum ya zama marowaci? Yara suna sa mutum ya zama marowaci saboda idan ka tara 100,000 ana neman taimako. Farkon tunanin ka, to yanzu idan na ba da 10,000 ai saura 90 yaran nan kuma gashi za a koma hutu kudin makaranta. Kudin makarantar nan kuwa 100,000 ne, kaga sai na nemo ciki a to sai gaba malam a samu a bada sadaka, amma wannan dai hidima ya hau kansu. Abinda manzon Allah yake nufi kenan, kaga yara sun sa ka zama marowaci. Ko da 100,000,000 kake da shi, ka yi tattali ma yaran shi wannan yaro ga tsarin da za a yi mai, an buɗe mar account. Saboda haka abinda zai saura wanda za a yi hidimar addini, sai a riƙa gani kamar zai zama ya taɓa aidin hidimar iyali. Don haka yara suna sa waɗannan. Yanda yara suke sa mutum ya zama matsoraci, malamai suka ce shi ne ko da yaƙi za a tafi jihadi na addini, saboda tunanin yaran ba za ka je ba, in ka mutuwa zai kula da su. Don haka manzon Allah ya yi mana ishara da wannan a cikin hadisin Kaula bintu Hakim. Al-Imam al-Bukhari bai kawo hadisin ba, illa iyaka ya ciro magana daga hadisin sai ya ki kawo shi. Me yasa ya ki kawo shi? Saboda hadisin bai inganta ba. Allah ya sa mun gane. Yana silsilatu da'ifa, hadisi na 3214, hadisin bai inganta ba. To bai kawo hadisin ba, bai kawo hadisin ba saboda bai inganta ba, amma ya ciro magana daga hadisin. Me ma'anar haka? Hadisin bai inganta ba, amma duk abin da hadisin ya kunsa Allah ya dunkula shi cikin wata aya ta Al-Qur'ani. Allah ya dunkula wannan cikin wata aya ta Al-Qur'ani. Ka duba suratul Tagabun aya ta 14-17. Ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku sani daga jikin matanku da yaranku ana samun maƙiya gare ku, ana samun shaitan ya samu nasara a kanku ta hanyar matanku, ta hanyar ‘ya’yanku, in ji Allah subhanahu wa ta’ala. Kaga aiki nan ta sashin kulawa da yaronka, shaitan yana iya sa ma tunanin da zai sa ka zama marowaci, shaitan ya sa ka tunanin da za ka zama matsoraci, ko shaitan ya sa ma tunanin da za ka zama jahili, baka nemi ilimi ba saboda hidimar waɗannan yara. Saboda haka sai Allah ya ce fahzaruhum, ku kiyaye su, ku kiyaye inda yara suke iya zama haɗari ga rayuwarku, ku kiyaye inda matanku suke iya zama haɗari ga rayuwarku. Saboda son matanka ka kyale ta ka kai ga saba ma Allah, ko ku son yaranka ya sa har ka kai ga saba ma Allah. Allah madaukake ya ce wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Me yace a gaba? Inna ma amwalukum wa auladukum fitna. Dukiyanku da ‘ya’yanku fitina ce, wallahu innahu ajrun azim, shi Allah wurinsa ne ake samun lada mai girma. Fattaqullaha mastata'tum, don haka ku kiyaye Allah gurgudan iyawa wajen riƙon yara da kuma mata. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum, kada yara da mata su hana ku ɗaukan dukiya, ku taimaki addinin Allah da ita. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, wanda ya iya tsare rowan ransa, wanda ya iya tsare ruwan da take cikin ransa, to waɗannan suke nasara a kiyama. Sai aka ce in tuqridullaha qardan hasanan yudaa'ifu lakum wa yaghfir lakum, in kuka bawa Allah rance mai kyau kuka iya cire wani abu daga dukiyarku, duk da cewa kun san da akwai hidimar iyali, akwai hidimar iyali, amma kuka iya cire wani sashi na dukiyarku kuka ba ma Allah rance, Allah zai ninninka muku wa yaghfir lakum, ya gafarta muku, wallahu ghafurun shakurun halim. Allah mai yawan godiya ne, Allah mai haƙuri ne. Hadisin da ya kawo a gaba shi yake tabbatar da babin da yayi. Haddathana Abdullah bin Salih qala haddathani al-Laysu, al-Laysu shine bin Sa'ad al-Fahmi qala kataba ilayya Hisham. Al-Imam al-Laysu yace Hisham bin Urwa ya rubuta min wani hadisi ya aiko min. Hadisin ya karbo shi ne an abihi daga babansa, shine Urwatu bin Zubair ya karba shi kuma an Aisha daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam radiyallahu anha qalat. Aisha tace qala Abu Bakr radiyallahu anhu yawman, wata rana sayyidina Abu Bakr ya taba cewa wallahi ma ala wajhi al-ardi, wallahi babu wani a fuskan kasan nan a doran duniya, rajulun, babu wani mutun ahabba ilayya, wanda na fi so min Umar fiye da Umar. Aisha yar sayyidina Abu Bakar ta bada labarin babanta shine sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Allah ya kara musu yarda. Sayyidina Abu Bakar akwai ranar da ya taba fadin wannan magana a gida, wannan ya nuna cewa a lokacin Aisha tana gida, Aisha Allah ya kara mata yarda tana gida. Sayyidina Abu Bakar ya ce wallahi a duk duniyar nan babu dan adam da nafi so fiye da Umar. Inji sayyidina Umar, sayyidina Abu Bakar Allah ya kara musu yarda, wannan shi yasa ya bar wasiya ga sayyidina Umar bin Khattab. Falamma kharaja, sayyidina Abu Bakar sai ya fita daga gida, raja'a sai ya dawo, ya fita amma sai ya dawo wuf, yana dawowa sai ya ce kaifa halaftu ai bunayya, wace rantsuwa kika ji na yayi ke yata? Ni sayyidina Abu Bakar yake tambayan Aisha, wace rantsuwa kika ji nayi? Dan ya ce wallahi ma ala wajhi al-ardi rajulun habba ilayya min Umar, wallahi babu wani mutum a duniya wanda nafi so fiye da sayyidina Umar, wace rantsuwa kika ji nayi yake yata? Fa kuntu lahu, sai nace masa ai ga abin da ka faɗa. Fa qala, sai yace a'azzu alayya, ina gyara magana ta, bari in gyara kafin in fita. Sayyidina Abu Bakar, abin da nake nufi a'azzu alayya, babu wanda yafi daukaka a waje na a duk duniya kamar sayyidina Umar. Yace wal waladu alwatu, amma in magana soyayya ne, son yaro shi yake makale ma zuciya, wato ya gyara maganarsa. Kaga ya tabbatar kenan duk duniya babu wanda mutum yafi so fiye da wa ƴaƴansa, amma ya taho ya gyara maganar shi. Idan aka ce alwaladu alwatu, ana nufin alfaqu bil qalbi, kamar yadda yazo al-lisanul arab mujallad 13 shafin 254. Wannan yana daga cikin sunna da ake cewa at-tahaddusu bil mahabbati fillah, ka bada labari in kana son wani domin Allah, ko da ba a gaban shi bane, ka bada labari domin idan ya ji labari zai ji daɗin maganar, kuma za ta sa shi ya ƙara tsare alaƙar da take tsakaninka da shi. Kaga sayyidina Abu Bakar baya faɗa ma Umar, yana faɗa ma yar, yana faɗa ne a gidansa, yake cewa wallahi duk duniya ba wanda nake so irin Umar, yana faɗa ne a gidansa. At-tahaddusu bil mahabba fillah, ya bada labarin yana son wani saboda addinin Allah, wannan mutumin baya gurin amma yake faɗa wa duniya, yana son wani ya dawo ya gyara maganarsa. Wato wannan hadisin yana ƙarfafa maganar al-Imam al-Bukhari, kaga kenan babu abinda mutum yake so a duniya fiye da yaro. To kada son yaron, kada son yaron ya hana ka ayyuka na addinin Allah, kada son yaro ya hana ka hidimar addinin Allah da dukiyanka. Hadisi na gaba, haddathana Musa bin Isma'il al-Ninqari qala haddathana Mahdiyyu bin Maimun qala haddathana Ibnu Abi Yaqub sunansa Muhammad bin Abdullah an Ibnu Abi Nu'min, Ibnu Abi Nu'min babban malami ne, an san shi da wannan wato al-kunya Ibnu Abi Nu'min, asalin sunansa Abdurrahman, Abdurrahman ibn Abi Nu'min, sanannan malami ne saboda yana daga cikin waɗanda suka yi azumin da ba a samun wanda ya yi kaman su. Ibn Abi Nu'min yana da fahimta irin ta Abdullah ibn Zubair, yakan yi sati biyu yana azumi kafin ya yi buɗe baki, ga ya mun mai irin wannan sati biyu a jere yana azumi. La hawla wala quwwata illa billah, in ka duba siyaru a'lamin nubala mujallad 5 shafi na 63. Kala ya ce kuntu shahidan Ibn Umar, na kasance ina tare da Abdullahi dan Umar, na kasance ina tare da Abdullahi dan Umar. In sa'alahu rajulun an damil ba'uba, an tafi aikin haji, an tafi aikin haji, sai wani mutum yake tambayan sayyidina Abdullahi bin Umar, yana masa tambaya game da jinin sauro, jinin sauro. Kasan idan mutum ya shiga harami lokacin da ka tafi umra ko aikin haji, in ka shiga ihram, ai akwai dokokin da aka dora maka, an hana ka farauta, babu kyau kai farauta. Saboda haka sai shi wannan yake tambayan sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum yana iya kashe sauro lokacin da yake cikin harami? In ka kashe sauro baka yi laifi ba? Su'ila anil muhrim yaqtulu zubaba, yani ayajuzu qatluhu am la, shin halal ne ga wanda ya shiga ihram ya kashe sauro ko kuwa a'a? Abdullah ibn Umar kafin ya bashi amsa sai ya ce, mimman anta, kai daga wani gari kake? Inji Abdullah ibn Umar. Fa qala, sai ya ce, min ahli al-Iraq, ni ina cikin mutanen Iraq. Ya gaya masa sunan garin shine Al-Kufa, shi asali mutumin Kufa ne. To a zamanin sahabbai da Kufa da Al-Basra ana kiran su Iraqul Arab, ana kiran su Iraqul Arab, kasar Iraq na Larabawa. Kuma har zuwa yanzu kasar Iraq ta hada yare da yawa, akwai Farisa, akwai Persians, akwai Arabs, akwai Kurdawa da sauransu. To amma waɗanda ke zama garin Basra da garin Kufa ana kiransu Iraq. Mutumin ya fito daga Kufa. Fa qala, sai Abdullah ibn Umar yace, unzuru ila hadha, ina gaya ma waɗanda ke gurin, ku dubi wannan mutumin. Yas'aluni an damil ba'uba, yana mun tambaya game da hukuncin kashe sauro. Wa qad qatalu ibnan nabiyyi, gashi su ne fa suka kashe dan Annabi Muhammad. Wato jinin yaron Annabi Muhammad bai dame su ba, jirin sauro ya dame shi. A yau ku dube shi, ku kalle shi, inji Abdullah ibn Umar. Allah ya kare. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abdullah ibn Umar sai ya ce, naji annabi yana cewa, huma raihanayya min ad-dunya, yara biyun nan sune arzikina a duniya, yara biyun nan sune arzikina a duniya, Al-Hasan da kuma Al-Husayn sune arzikinsa. Shine ake nufi da raihanayya, wato min rizqi Allah alladhi razaqanihi min ad-dunya, arzikin da Allah ya bani a duniya. To waɗannan yara biyu suna ciki. Saboda haka da larabci idan aka ce ar-raihan, ma'anarsa arziki, kamar yadda yazo a cikin an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar, ar-raihan ko ana daukan ma'ana ta ar-rahma, ar-raha, ar-rizqu. Haka in ka duba lisan al-arab mujallad na hudu shafin 288, kuma wannan hadisin ya inganta, wannan hadisin ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisi na 2494, hadisin yana sahihul Bukhari, hadisin yana sahihul Bukhari, kitab babu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Me yasa Abdullah ibn Umar bai bashi amsa ba? Bai bashi amsa ba saboda akwai wani abu muhimmi da ya fi amsarsa. Idan ya zama mutum ya aikata wani babban laifi, yazo yana maka tambaya akan karamin laifi, sai ka bashi amsar wancan babban laifin, ka bashi amsar wancan babban laifin, sannan ka bashi amsar karamin laifi. Ya bashi amsa duk da cewa ba a bayyana cikin hadisin ba. Kashe sauro ga wanda ya shiga harami ba laifi bane, don kana cikin ihram ka kashe sauro, ka kashe kwarkwata, ka kashe kunama, maciji, ka kashe kuda, wannan duk ba laifi, bai shafi haramin da kai aikata ba. Kamar yadda yazo cikin littafin Al-Muhalla na Ibn Hazmi a mujallad na biyar shafi na 276, kullu ma laysa bi saydin min al-khanadir wal asad was siba. Ibn Hazmi ya ce, duk wani abin da ba dabban farauta ba ne don ka kashe, ba kai wani laifi ba don kana cikin ihram, wanda ya kamar misali alade da karnuka ko zaki, don zaki ba dabban farauta ba ne, haramun ne mutum ya ci zaki. Wal qamlu, abin da ya shafi kwarkwata, ya shafi wato kaska irin ta jikin raƙumi kamar a zamaninsu, yana cewa wa qirdani ba'iri, don ka kashe waɗannan ƙwari da sauransu, ba a cewa ka yi laifi ga ainihin ihramin da ka shiga na umra ko aikin haji. Kuma bayanin yana cikin Fathul Qadir, wato Sharhul Hidaya na Ibnul Humam a mujallad na uku shafi na 85, da Kitabul Musannab na Ibn Abi Shayba, Kitabul Hajj fil Muhrim yaqtulul ba'u, hadisin Abdullah ibn Umar mujallad na hudu shafi na 260. Babi na gaba shine babi na 46, hamlus sabiyyi, babi akan ɗaukan yaro alal atike akan wuya, a ɗauki yaro akan wuya. a kafada shine al-atiq mutum ya dauki yaron sa a bisa kafadan sa shi ma ga hadisi akan sa wato yana nuna son yaro yakan sa ka dauke shi ka dora a kafada ka kuma hakan ba laifi bane haddathana abul walid hisham bin abdul malik shine abul walid yana cikin khulafa yana cikin umara da aka yi na daular banu umayya قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الوردي عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب الأنصاري البراء بن عازب يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على آتكه جاء الحسن جيكنسا ينا سمن كافدنسا naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke da al-hasan jikansa a saman kafadansa wa huwa yaqulu yana cewa allahumma inni uhibbuhu ya allah ka sani ina son yaron nan fa ahibbuhu kai ma ka so shi ya allah ka san ina son yaron nan kai ma ka so shi hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim muttafaqun alayhi wato yana littafin al-imam al-bukhari al-jami'us sahih kitab fada'il as-sahaba باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مناقب الحسن والحسين ينا صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة حديثنا حمسن دا تقوزوا دا ترى إرم وانا حديثنا أبو كتادة يبادة نباري قمدة النبي صلى الله عليه وسلم ينا تيوى كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله كمريان دا البراء بن عازب يبادة نباري ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dauke da al-hasan a saman kafadansa ga ma abin da yake fada yana cewa ni ina son sa ya Allah kai ma ka so shi haka ma abu qatada al-ansari ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ba ma ya fito daga gida ba kaga kamar wannan hadisin yana bayani ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida yana dauke da jikansa amma hadisin Abu Qatada al-Ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ne yana dauke da jikansa jikansa ta farko ita ce Umamatu bintu Zainab binti Rasulullah Zainab da ta haifi yarinya da ake kira Umama da mijinta Abu al-As bin Rabi to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi salla yana dauke da wannan yarinyan Umama fa idza qama idan zai miƙe hamalaha sai ya dauke ta wa idza sajada idan zai sujuda wa ba'aha sai ya aje ta idan zai miƙe ya dauke ta hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid babu jawazi hamli sibyan fi salat hadisin qarib 43 wanda akan haka yasa malamai suke cewa ba laifi bane idan mutun ya tafi yaro da yaro masallaci tunda wanda muke koyi da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi masallaci da yarinya ba ma yaro ba yarinya mace ya shigo masallaci da ita kuma yayi limanci dan hadisin ya tabbatar da cewa manzon Allah ya sallar farilla yayi limanci yana dauke da umama to amma anan akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda dole ne kai ma kai idan zaka je masallaci da yaro annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi masallaci da yarinya bai sake ta ta dinga yawo a masallacin ba yana dauke da ita in zai miƙe domin abin da yasa ya dauke ta kenan don in ba haka ba in ya miƙe tunda yaro ba hankali gare shi ba manzon Allah yana miƙewa shi kuma sai ya tafi ya shiga sahu har ya je ya hana wani inda zai yi sujuda to abin da ke faruwa da mu kenan zaka samu muna son yaran mu su je masallaci don su koyi sallah amma kuma mu ba za mu rike yaran ga mu ga su muna kulawa da su ba wani ma daga gida zai tura yaron sai ce je ka masallaci to yazo masallaci wa zai tsare shi shine yake taho ka ga yaro kana su zaka yi sujuda ga yaro ya zo na gaban ka sai ka rasa ina za a yi halli mai ya dago baka dora goshinka a kasa ba in ka yi magana ce ma ai sunna ne a kyale yaro je masallaci wace sunna ba sunnar manzon Allah bace sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce ka je da yaron ka rike shi malamai suna cewa sahabbai ba sa zuwa da yaran su masallaci ba su rike su wanda shine abin da yazo cikin hadisai da dama domin inda a ce sahabbai za su kyale yaran su kanana mitsi su je masallaci ba za a samu wurin sallah ba dan yara kanana su iyayen su yawa ba za a samu wurin sallah ba amma yaro sai yana da wayo yana da hankali zai iya tsayawa ayi sahu da shi wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik da yake cewa yaro sai ya kai shekara 7 katin nan za a kyale shi ma ya tafi masallaci ayi sahu da shi sai ya kai shekara 7 me dalili saboda shi ba a dora mar sallah ba ba a wajabta masa sallah ba amma kai fa baligi an wajabta maka sallah ya zo shi da sallar bata zama wajibi a kansa ba ya hana ka kai wacce ta zama wajibi a kanka ka samu damar kai sallah saboda haka Imam Malik yace ba dalili bane kuma in ka koma ga tarihin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam lam yakuni sahaba ya'tuna bi abnaihim ila al-masajid babu shakka sahabbai ba sa tafiya da yara kanana masallaci wannan shi ne gaskiya ba su daukan yara kanana su tafi da su masallaci sai fa in za a yi wannan sharadi wanda yazo cikin hadisin manzon Allah akwai ma misali da Abdullah ibn Abbas saboda Abdullah ibn Abbas lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai wata 30 kawai yayi da manzon Allah Abdullah ibn Abbas watanninsa 30 kawai yayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami yana yaro Allah ya karbi ran Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo gidan manzon Allah Maimuna ita ce babarsa yana tare da Maimuna ya kai ya fi shekara 7 ya tare shekara 7 amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya tafi masallaci sallar isha'i ba sai da ya dawo daga masallacin yake tambayan Maimuna shin kin sa Abdullahi dan Abbas yayi sallah kuwa kin sa yaron nan yayi sallah kuwa inda a ce wajibi ne yaron ya je masallaci babu shakka da manzon Allah bai bari ma ya tafi masallaci ba tare da ya sanar da shi ba kuma akwai hadisin al-Imam al-Bukhari wanda ya kawo labarin sayyidina Abubakar as-Siddiq ya tafi sallar la'asar an yi sallar la'asar a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an fito da shi da sayyiduna Ali sun fito daga masallacin sai suka ga Al-Hassan ibn Ali jikan Annabi suka ga yana wasa da yara bayan sun fito sallar la'asar suka ga Al-Hassan yana wasa da yara mu lura da kyau jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam an fito sallar la'asar babansa shine Ali ibn Abi Talib ya akai bai dauki yaron ya ci dashi masallaci ba lokacin suka fito masallacin sai sayyidina Abubakar ya dauki Al-Hassan din da ya dauke shi sai yana cewa shabihun bin nabihi la shabihun bi aliyin yana kama da annabi baya kama da ali inji sayyidina Abubakar sayyidina Ali yana gudun sai yana ta dariya yana murmushi yana kama da annabi baya kama da ali saboda kamannin halittarsa tana tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan zahiri yana gudan maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yakan tafi da yaran a koda yaushe ne masallacin ba amma an baka labarin annabi ya taba yin haka dan ya nuna mana in ma zamu je masallacin da yara to ga yadda zamu yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya je masallaci da umama idan zai yi sujuda ya aje ta yana dagowa kafin ya mike ya dauke ta ka duba Fathul Bari mujallad na 6 shafin 568 bayanin Ibn Hajar al-Asqalani don haka idan mutum zai je masallaci ya kamata a ce yana kulawa da yaron idan zai je masallaci da yaronsa ya kamata ya zama yana kulawa da yaron kada mutum ya tura yaronsa masallaci ya je ya yi sallah alhali shi baya wuri sai fa idan yaron yana da wayo don maimakon yaron ya zama ya tsaya an yi sallah da shi zai je ya damu masu sallah ne idan ka ce yaron ka je masallaci dan shekara 2-3 je ka yi sallah a masallaci ka ce ya je ya hana masu sallah Allah ya sa mun gane ka ce ya je ya hana masu sallah don ba shi da hankali in ya tafi ko dai ya yi ta ƙiriniya ko ihu ya hana ku nutsuwa da ake so a samu a masallaci amma idan zai tafi da wani babba ne ko babansa zai rike shi to wannan ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam an-Nawawi sharhin wannan hadisi da muka karanta hadisin al-Bara ibn Azib na hadisin Abu Qatada al-Ansari yace daukan yaro ya nuna cewar sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayi sallah da yaro ba laifi bane dan an yi sallah da yaro ba laifi bane kayan yaro ba najasa bane sai dai idan an ga najasar a bayyane yana cewa hatta ta tahaqqaqa najasatuha sai an tabbatar akwai najasa a jiki don tsammanin akwai fitsari a jikin yaro bai hana ayi sallah ana dauke da shi mu je babi na gaba babi na 47 alwaladu qurratul ayn yaro sanyin ido wato nutsuwar ido ne, nutsuwar ido abin da yasa ake cewa nutsuwar ido ko sanyin ido, saboda duk sa'ilin da ka kalli yaronka ka kan ji daɗi ganin naka ni'ima ce gare shi. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير بابن سشين جبير بن نفير بعد لباري قال يتي جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما وترانا من زونا قون صحابي ينحكين صحابا النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن الأسود فمر به رجل سيقع ونمت يضوه شواء فقال سي متومين يچه طوبى لهاتين العينين كيما دللا ga wadannan idanu allatain ra'ata rasulullah wadannan idanu da suka taba ganin manzon Allah kaima dalla da su sahabin annabi shine al-miqdad bin al-aswad yana cikin as-sabiqun al-awwal wadanda suka fara musulunta al-miqdad bin al-aswad al-miqdad bin al-aswad bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana da majalisi shi wannan da ya bada labari shine Jubairu bin Nufair yace muna majalisin wannan sahabi sai ga wani mutum ya zo wucewa wannan mutumin da ya zo wucewa sai yace kai madalla da waɗannan idanun guda biyu wato madalla da idanun wannan sahabi saboda me saboda sun ga manzon Allah yace wallahi lawadijna anna ra'ayna ma ra'aita sai yace wallahi mun so a ce mun ga abin da ka gani inji wannan mutum mun so a ce mun ga abin da ka gani wa shahidna ma shahidta mun so a ce mun halarci abin da ka halarta saboda shi sahabi idanunsa sun gane masa annabi Muhammad sannan ya samu halarta majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama magana fastugu biba sai aka fusatar da al-miqdad bin al-aswad wato sai ya fusata shi sahabin da aka faɗa mar wannan magana sai ta bata masa rai faja'altu a'jabu Jubair bin Nufair yace ni ko sai ina ta mamaki ma qala illa khairan shi wannan mutumin abi faɗi komai ba face alkhair wace magana ce faɗa wace za a yi fushi akan ta Al-Miqdad bin al-Aswad lokacin da ake faɗin wannan magana maimakon yayi dariya yace ai ya daga kai ko ta ai ga almajirin manzon Allah kai kukan kun ji dadi ina ma idanun mu sun gane mu abinda idanun ku suka gani ina ma a ce ka kaddara a zamanin yanzu ne kaga mutum sai ya cika kumbura kansa ko ce haba kwarai ko ai ba kaman ku bane ba kaman ku bane ai zamanin mu daban ne amma shi sahabi ana faɗin haka sai ransa ya baci ku duba imanin waɗannan mutane Allah ya ƙara musu yarda abubuwan da suke don Allah ne ba don duniya ba an faɗi magana magana mai daɗi magana ta girmama shi magana ta nuna darajarsa amma sai ta bata mare fa qala sai yace ma ya hamilu ar-rajulu ala an yatamanna muhbaran me dalili me ya dauki mutun wato wace hujja ce ta dauki mutun har ya kai ga yin fata ya kai ga yin fatan wato wani wanda da ya kasance halartacce ga yabahullahu anhu amma Allah ya fakar da shi gare shi wato Allah ya buyar da shi gare shi me dalilin da zai sa wani a yanzu yayi fatan ya ga wani wanda wancan din da can akwai shi amma yanzu Allah ya boye shi me hujjar da za ta sa mutum a yanzu ya so ya gan shi inji sahabi manzon Allah kuma gaskiya ne bari ka ji bayaninsa yace la ya dare kai da kake fatan ina ma idanunka sun gane maka annabi baka fa sani ba yace bai sani ba law shahidahu da ya halarci manzon Allah da ya halarci majalisin manzon Allah da ya halarci duniya a lokacin da manzon Allah yake da rai kaifa yakunu fihi yaya wani hali zai kasance kai yanzu kana fatan ina ma a ce idanunka sun gane maka annabi shine al-miqdad yace to ai baka sani ba ba ganin annabin bane damuwar ta yiwu lokacin da annabi yake da rai inda a ce kana da rai matsalar ita ce a wani yanayi zaka kasance kai cikin masu amsawa manzon Allah ko cikin masu kin manzon Allah. Don haka ba ganin annabin bane muhimmi. Yace wallahi na rantse ma da Allah, laqad habara rasulullah aqwam, akwai mutane da yawa waɗanda sun halarci manzon Allah. Kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam, waɗanda Allah ya kikkifar da su akan hancunan su a wutar jahannama. Da yawa akwai waɗanda sun ga annabi idanu da idanunsu kai suna ma da dangantaka da manzon Allah irin su Abu Lahabi. Irin su Abu Lahabi. Akwai waɗanda sun yi rayuwar da annabi sun gan shi amma ina makomansu jahannama. Yasa ka ce Allah ya sa mu ga annabi la, Allah ya sa mu yi gani ga manzon Allah gani mai amfani. Shi ne addu'a, amma ba wai Allah ya sa mu ga annabi, wasu sun ga annabin amma suna jahannama. Don haka ba ganin annabi ba ne muhimmi. Addu'a mara ma'ana shi ne ka ce Allah ya sa mu ga annabi la, ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita ce fa'idar ba, in ji Al-Miqdad bin Al-Aswad. Babban fa'idar ita ce ka ga annabi ganin da za ka tsira. Ka ga annabi ganin da za a tsira. Bare hadisi ya tabbatar mana akwai waɗanda a lahira za su gangaro tafkin ruwar manzon Allah, annabi zai gansu za su gan shi. In ji annabi sallallahu alaihi wasallam, musulmi ne ya gangaro yana cikin musulmai da suka taho za su sha ruwan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam a filin hisabi. Ya sun ga annabi, annabi ya gansu, amma sai mala'iku su shiga tsakani su ce ba nan za ku yi ba, su karkatar da su zuwa jahannama. Manzon Allah yana cewa jama'a ta ce fa gashi sun ganni na gansu, a ce a'a baka san abin da suka yi ba bayan ka tafi. Dan shi kaga ganin annabi bai amfane su ba. Allah ya sa mu gane. Don haka Al-Miqdad ya ce lam yujibuhu, saboda waɗancan da suka ga annabin basu amsa mar ba, wa lam yusaddiquhu, basu gaskanta shi ba. Sai ya ce ku yanzu da buku taba ganin annabi ba, awala tahmaduna Allah azza wa jalla, me zai sa ba za ku gode ma Allah ba. Iz akhrajakum, Allah ya fito da ku musulmai, kamar yanzu yadda muke nan duk musulmai ne alhamdulillah. La ta'arifuna illa rabbakum, ba ku san kowa ba sai mahaliccinku, Allah ɗaya kuka sani, ba ku taɓa ganin annabi ba, to ku gode ma Allah akan haka. Fatusaddiquna bima ja'a bihi nabiyyukum, nabiyyukum, ku gaskanta saƙon da annabinku ya iso muku da shi. Kad kufitumul bala'a bighayrikum, ai riga an isar muku game da bala'i da ta shafi wasu ba ta shafe ku ba. Domin yanzu kake da kake fatan ina ma a ce ka gan shi, to akwai waɗanda sun gan shin amma ganinsa bai amfane su ba, sun tafi wutar jahannama. Amma kai yanzu baka gan shin ba, kaga Allah ya tsare ka daga cikin wancan hadari. Allah ya tsare ka, ya fito da kai musulmi, ka san Allah, kuma ga sunnar manzon Allah ana karantar maka. Al-Miqdad bin Al-Aswad ya ce sai ka ɗauki sunna kai aiki da ita ka tsira. Wallahi laqad bu'isa an-nabiy, Al-Miqdad ya ce wallahi an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ala ashaddi halin bu'isa alaiha nabiyullah, akan mafi tsananin hali wanda aka taba aiko annabin Allah akai. Wato abin da yake nufi shine babu hali mai wahala wanda aka taba aiko annabi a kansa fiye da halin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma haka din ne kamar yadda Al-Miqdad ya faɗa. Domin annabawan Allah wasu zaka samu kafin annabi ya rasu wani annabin ya karbe shi, haka Allah yake turo su. Wani annabin kafin ya rasu an turo wanda zai karbi aikin sa, kamar misali yanda ya auku tsakanin annabi Isa alaihi salam, annabi Yahaya alaihi salam, kaga sun tafi zamani kusan guda. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya sa halinsa ya fi tsanani, Al-Miqdad bin Al-Aswad ya ce fi fataratin wa jahiliya, an samu tazara tsakanin annabi, tsakanin annabin ƙarshe da shi, an samu tazara mai tsawon gaske, sannan an samu jahiliya ta shigo. Kaga da awarwancan annabin ta lalace, sannan kuma ga bala'in jahiliya tare da mutane. Domin annabi na ƙarshe shine annabi Isa alaihi salam, daga kansa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda akalla akwai sabanin tsakanin adadin shekaru tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma an tabbatar da cewa yafi shekara 500, yafi shekara 500, akwai wanda suke kaiwa shekara 600 tsakanin annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaga shekara 500 kafin a aiko annabi Muhammad, babu shakka al'ada wato halayen jama'a sun lalace ga waɗanda ma suka yi imani da Annabi Isa din, waɗanda kuma ba su ma yi imani da Annabi Isa ba fa, aka ce ma al'ada ta samu shekara 500, kakanni nawa za a kirga? Ka raba mutane da wannan al'ada da aka samu iyaye da kakanni suna kansa tsawon shekara 500 misali, akalla kenan don tazarar tsakanin Annabi Isa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan. A ce an turo Annabi Muhammad, babu shakka wahalar da ya fuskanta ta fi wahalar da kusan kowane annabi ya fuskanta, wanda shi kansa Annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ya faɗa da bakinsa kenan, Al-Miqdad ya ce wa farraqa bihi bainal walidi wa walad, haka ne, ma yarawna anna dinan afdalu min ibadati al-awsan, mutanen da ba sa ganin akwai wani addini wanda yafi bautan gumaka. Faja'a, sai ga annabi ya zo, bi furqanin, da raba gardama, farraqa bihi bainal haqqi wal batil, annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo da wannan addini shine al-furqan, yazo da al-qur'ani, ya raba tsakanin gaskiya da bata. Wa farraqa bainal walidi wa waladihi, ya raba tsakanin mahaifi da ɗansa, hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu, har aka kai lokacin da mutum musulmi yakan ga babansa, aw waladahu ko ya ga ɗansa, aw akhahu ko ya ga ɗan uwansa kafiran, bai yi imani da Annabi Muhammad ba. Wa qad fataha Allahu, gashi Allah madaukakin, wa qad fataha Allahu, haka ne ko, qaflu qalbihi bil iman, wa qad fataha Allahu qufla qalbihi bil iman, shi Allah ya bude masa makullin zuciyansa, Allah ya saka masa imani. Kai Allah ya baka imani, amma ga babanka yana cikin kafirci, ga ɗanka yana cikin kafirci, ga ɗan uwanka yana cikin kafirci. Wa ya'lamu annahu in halaka dakhala an-nar, ko mutum ya san cewa idan babansa ya mutu a wannan hali wuta zai shiga. Yace fala taqarra ainuhu, idanunsa ba sa nutsuwa gare shi, ba sa masa wato ba sa masa dadi. Wa huwa ya'lamu anna habibahu fi an-nar, alhali yana sanar da cewa masoyinsa zai shiga wuta. Wa innaha lillati qala Allahu azza wa jalla fi suratul furqan, al-miqdad yace wannan shine abinda Allah ya faɗa cikin suratul furqan aya ta 74. Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun, abinda al-miqdad yake nufi, Allah yana magana ne akan sahabban Annabi Muhammad, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga su musulmai amma iyayensu, ƴaƴansu, ƴan uwansu ba su musulunta ba, sai zama addu'a su kenan, inji al-Miqdad bin al-Aswad. Ya Allah, ka mana kyauta matanmu dinnan, zuriyarmu dinnan, idan aka ce zuriya tana shafan iyaye, tana shafan ƴaƴa, qurrata a'yunin, ka ba mu nutsuwar idanu, ka ba mu sanyi idanu, ka ba mu kwanciyar hankali, Allah ka sa su musulunta, dukkanmu mu shiga aljanna. Wanda ita ce addu'ar sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga ku Allah ya hutar da ku, yanzu kun fito musulmai sak, babanka musulmi, kakanka musulmi, ɗanka musulmi, ƙaninka musulmi, wanka musulmi. Al-Miqdad ya ce don me ba za ka yi ma Allah godiya ba? Allah ya sa mun gane, Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. Wato wannan hadisi ya inganta, yana silsilatu sahiha, hadisi na 2823. Akwai wanda ya rubuta tambaya a wancan sati, yake cewa wai shi ya ji an ce al-Imam al-Bukhari hadisinsa ingantattu ne, amma kuma sai ya ce ina karanta littafin nan ina cewa hadisin bai inganta ba. Ina jin bai zo karatun farko bane da ya ji bambancin da muka yi. Littafai da al-Imam al-Bukhari ya rubuta suna da yawa, daga cikinsu akwai al-Jami'u Sahih, wanda shine ainihin littafin da ake cewa Sahihul Bukhari, wannan shine ake cewa tsantsan hadisai ingantattu. Wannan littafin kuwa ba Sahihul Bukhari bane, ya ware shi, aka yi masa suna Al-Adabul Mufrad, saboda haka cikinsa akwai hadisai masu inganci, akwai marasa inganci, amma akasari hadisan littafin nan hadisai ne ingantattu. In ma ka samu hadisin da bai inganta ba, to za ka samu ta ma'anarsa hadisin ya inganta a wani gefe. Shi sa akasari idan ka ji mun ce hadisi bai inganta ba, to za mu yi ƙoƙari mu kawo dalilin da ya sa al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a littafin, duk da cewa ya san bai inganta ba. Domin al-Imam al-Bukhari yana cikin malaman hadisi waɗanda ba su yin sassauci game da hadisi mai rauni, al-Imam al-Bukhari bai yadda ai aiki da hadisi mai rauni ba, baya sassautawa akai. To don haka yasa in kaga ya kawo hadisi anan, to bai kai darajar hadisin da ke cikin al-Jami' sahih ba, amma koda ya kawo hadisin anan ya san da cewa isnadin hadisin yana da rauni, to zaka samu akwai hujjar da ta sa ya dogara da ita ya kawo hadisin. Saboda shi hadisi koda isnadinsa yana da rauni, idan ma'anarsa ta inganta ana aiki da shi. Allah ya samu gane. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asi wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwin bihi alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.